Jama'a barka da tsibirarkamu kuma da zaki saduwa a filin da rashin tayi filin da ke fadakar da ku akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau zamu duba yawan kudin ruwan da yan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda ta yi fira da masana akan wannan batun Madina fili gareki
a yau ina tare da manyan baki akwai Dr. Obadiah Mai Lafiya tsohon mataimakin shugaban bankin Najeriya da kuma mai nazari akan harkan kudade Malam Yusha'u Aliyu su ne baki na a yau ina muku maraba da zuwa
yau barkam da warhaka malama
barkamu da wannan lokaci
akwai wasu kalamai da suka dan shige min duhu ne kaina mai gabatarwa wanda ake ce ma single digit rate da yau nake tare da kwararru da za su iya mana nazarin menene ma'anar single digit rate bari in fara da kai Dr. Obadiah in aka ce single digit rate me kenan ake nufi a harkan kudi
wato abinda ake nufi cewon shine duk riban da za a caje akan kudin da ake bawa ko kudin banki ko kudin central bank kada a wuce wannan charge din da za a caje mutum kar ya kai 10% shine single digit ko kuma ya a ce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amma ya kai 10 wato ya zama double digit kenan single digit shine kar a caje mutum ya wuce 9% shine single digit
wato daga guda 1 har zuwa 9 shine single digit to Yusha'u in aka ce single digit rate kada a caje mutum fiye da haka a wani harkan kudi ne ake iya cajin mutum single digit rate
ita ya danganta da wato activity yanda harkokin kudin ke gudana da kuma kasuwa da kuma bukatuwa to waɗannan abubuwa suke sa idan karancin su yayi yawa a kasuwa kuma ana bukatun yayi yawa to sai kiga ana daga rate din haka kuma economic activity dan motsin tattalin arzikin ya inganta sosai yana ta tafiya kuma ana yi ana samun riba to dole sai ta dagawa shi rate din nan kamar na kudi haka yake kamar rate din nan kuma inflation dan shi wannan digo kasa da 10 cikin 100 shine single digit akwai tunani daban-daban a wajen masana akan ko a kasa da 10 wanne ne yafi cancanta saboda akwai digon da za a sa wanda ba zai taimaki tattalin arzikin kasa ba haka kuma ra'ayi kuma ya bambanta akan misali a ce akan hawan farashi shin za a so ma a daina hawan farashi kwata-kwata ya zama zero to kinga wannan ba tunani bai zo ba saboda duk kasuwancin da ake ana yin sa ne domin a nemi riba sannan kuma a taimaki tattalin arziki a kirkiri ayyukan yi
to Dr. Obadiah a wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu ga wanda bai sani ba za a ce muna single digit din ne ta bangarorin kudaden shiga ko kuma ta kasafin kudi wani hali tattalin arzikin mu yake a yanzu
to ni zan ce tattalin arzikin mu tana cikin abin da ake ce masa recession wato komai ya dan ja da baya yadda ya kamata a samu cin gaba kamar mun tsaya wuri ɗaya ne kuma har ma ana dan kamar muna dan jan da baya kuma akwai inflation wato karuwan kudin abubuwa duk komai kudi ya karu kuma naira tana kan fadowa daga 190 naira zuwa dala yanzu ya kai 365
wato a kasuwan bayan fage kenan
a kasuwan bayan fage kenan to naira tana kan faduwa kuma muna ma double digit har abinda ake biya kan kudi yanzu ya kai kusa 27% kamar mutum ya karbar rancen kudi
a banki
to wani irin aiki ne zaka yi wani irin kasuwanci ne zaka yi har ka samu riba wanda zai sa ka biya wannan kudin kuma kana da dan riban da zaka ci gaba da aiki to abubuwa sun yi waya kware da gaskiya yanzu nan to abin da muke tuka kenan
Yusha'u kana ganin anya wannan hali da Dr. Obadiah ya faɗi ko zai iya taimakawa
dan kasuwa mai karamin karfi a dole sai da tsare-tsare na gwamnati domin dalilin da yasa ake da gwamnati kenan idan tsare-tsaren ya zama wato ba riba dan duk abin da ake yi akwai wani masantacin arziki da yake ce mishi Adam Smith wato yace wai mai sai da burodi yana sai da burodi ne ba wai dan yana sai shiga aljanna ba yana sai da burodi ne domin ya samu riba da zai ci gaba da yi randa ribar ta tsaya dole ya tsaya to abin da ya faru kenan a tattalin arzikin kasan kananan wato micro small medium enterprises kananan masana'antu dukkan suna ta wato suna ta faduwa suna ta rufewa saboda hauhawar farashi da ke shigo cikin tattalin arzikin kasan wanda ya shafi hauhawa kuma na rate na interest wanda yake bada karin kudaden na daya ribar da suke ne ba za su same ta ba na biyu kuma kudaden da rate din da yake kashi 27 cikin 100 to ta yaya zaka je ka karbo kudaden to shi yasa dole a irin Bank of Industry ko kuma kananan hukumomi da ke kula da kananan masana'antu dole a inganta wato micro finance banks a kuma rage waɗannan kudade a waɗannan wurare domin ta nan ne kadai irin waɗannan masana'antu za su iya samu zama a cikin kasuwanci ba ma su samu riba wadda take kazamiya ba
wato obadaya wai a ina ne muka samu miskila ne a ƙasa da har muka tsinci kanmu a wannan hali na maimakon tattalin arzikin mu ya ci gaba sai ƙara baya yake kamar yadda ka faɗi
akwai abubuwa daban-daban da suka kai mu ga wannan matsalar da muke ciki na fari shine tuwa-tuwa wato corruption kenan wannan ya zama babban abu ne da ya kawo mana kacin da baya kwarai da gaske na biyun kuma shine shugabannin mu akwai da sai su kwashe kudin jama'a su je su sa a bankunan kasan waje a bar mu kawai da Allah ya isa to wannan din ya kawo damuwa kwarai da gaske na uku kuma shine zan ce maka wa rashin ganewa ga wanda suke lura da sha'anin tattalin arziki ba mu samu mutane kwararrun da sun san abin da suke yi kuma suna da tausayin jama'a kuma suna da kishin kasa ba sa irin wannan mutane a sa su dinga lura da tattalin arziki ba an sa dai wasu wanda kawai su dai kawai ba su san abin da suke ciki ba abin da ya kawo mu inda muke kenan yanzu kuma of course kudin man fetur ya sauka ko ina kuma muka dauka duk kwankajin mu muka sa a kwando guda daya to kaga wannan ba tunani mai zurfi a wannan maganan duk ba banda mun gadara sai shi man fetur din to ranan kuma da man fetur din ta fadi shikenan sai ga mun a cikin asha ma yanzu din ma kamar su kamfanin Volvo da sauransu suka ce daga nan zuwa shekaru 25 20 ma zan ce ba za su sake yin motoci masu man fetur ba za su yi motoci kawai masu lantarki da battery to me za mu yi da wannan fetur din muna nan muna da dangana ga fetur kuma gashi fetur din zuwa nan gaba gaskiya ba zai zama komai ba saboda haka mu yi tunani mai zurfi mu za mu so hangin nesa mu fara aikin yanzu mu fara nazari yanzu a yadda za mu ware kanmu daga wannan dependence akan nan fetur
Yusha'u menene kenan zai zama makomar kasar nan a yau in aka ce ba amfani da fetur nan da ya zama shine kadai hanyoyin samun kuɗin shiga eto ai kasashen turawa ne za su cire waɗannan motoci wanda kuma suna ta dawo da shi kasashe masu tasowa in kin kula za ki ga motocin na da yawa sannan kuma wannan tsari ne na ci gaban tattalin arziki da kuma ci gaban kimiyya waɗanda waɗancan kasashe suke da shi saboda haka man fetur zai ci gaba da zama mai amfani a cikin tattalin arzikin Najeriya saboda ba wai kawai man da ake samu mota ne ake amfani da shi ba akwai by products akwai abubuwa da dama da ake cira da kuma ake yi da kuma motocin da kuma injina da ke aikace na ci gaban tattalin arzikin kasa kamar kuma zan so in ƙarin haske ga abin da daktar ya faɗa wato dole sai an samu mutane masu tausayi yawa da kuma hikima saboda tattalin arzikin Najeriya yana da girman da idan ka ce zaka bar mutane ba a sa tausayi a ciki ba saboda duka kashi kusan 80 cikin 100 na mutanen kasan mutane da suke da karamin income wato karamin kudaden shiga to kuma in aka samu kasa haka to lokacin ake bukatar tausayin gwamnati shine za a koma a gina institution wato hukumomi waɗanda za su ta kallon waɗannan mutane kuma a sa mutane masu gaskiya kuma wani abu da ya ciye tattalin arzikin rauni sosai babu kamar jami'ai ko dai 'yan siyasa ko kuma ma'aikata
ko kuma wasu jami'an tsaro da suka ibi daloli wanda ake gina tattalin arziki da shi aka fitar da shi ba ma kasan ba a'a aka fitar da shi daga cikin bankuna aka mai da su gonaki to wannan yana da tasiri sosai wajen danna duk abin duk tsare-tsaren da aka yi saboda kullun ana kulawa da shin dala nawa ne a cikin kasa kuma kudin kasa guda naira 1000 ta nawa aka yi naira 500 guda nawa aka yi da kuma inda suke shiga sannan kuma su kansu mutanen kasa da manyan yan kasuwa waɗanda ba sata suke ba akwai yan kasuwa da mutane da dama wanda suke jin tsoron tsarin suke ije kudaden da ya kamata a rinka juya tattalin arziki da shi suna ije shi a gidajensu ko kuma a wasu wurare na daban ko a shaguna shi yasa a lokaci da dama sai ki ji an ce an yi gobara kayan miliyan 5 ya kone amma naira ta miliyan 10 ita ma ta kone a cikin kasuwa to duka irin waɗannan suna ciki abun da suka kawo mana matsaloli wanda ba haka yake ba a tattalin arziki tunda aka yi aiki ne cikin ilimi cikin tsare-tsare an yi kudade kaza an tura kudade wuri kaza an tura mu gona kaza an tura mu koga to kowanne ana neman a san wani irin gudunmuwa ya bayar shine za a dawo magana wato shi abinda daktar ya faɗa recession wato a koma akan GDP wato gudunmuwar da kowa ya bada wanda noma ya bada da wanda kika bada da wanda wance ya bada duk a har hada su shine za mu fita daga cikin kangin na recession din da muke ciki misali
madalla jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Salaman Abu da Cubahiro Dede ne waɗanda suka shirya mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
amma babin sa shashan kima